This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan auni lafiya. Murtala Faruk sun yi nan ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Alhamis 13 ga watan Fabrairu shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanun labarai.
To, Murtala, kungiyar Hamas a yau Alhamis ta bayyana shirinta na ci gaba da mutunta matsaitsagaita wuta da ta cimma da Isra'ila yayin da masu shiga tsakani a rikicin suke kokarin ganin an ci gaba da bin wani yarjejeniya. Kungiyar tsaro ta NATO ta nuna goyon bayanta wajen ganin mambobin kungiyar sun kara kudaden da suke kashewa a fannin tsaro. Wata mota da ta kutsa cikin taron jama'a a birnin Munich na kasar Jamus a yau Alhamis ta jikkata mutum 28.
To, bayan labaran duniya, za ku ji cewa wasu kungiyoyi a jamhuriyar Niger sun bayyana aniyarsu na kauracewa babban taro da gwamnatin mulkin sojin kasar ta shirya gudanarwa a ranar Asabar domin tattauna makomar kasar.
A ce a cikin kwana hudu wannan za a zo a tsara shi, muna tsammanin akwai lauri cikin nadi. Wato akwai tsarin da wasu suka yi don kansu, kuma ba mu son a ce muna cikin wannan tsari da aka yi.
A yayin da ake bikin ranar rediyo ta duniya, manazarta na bayyana kalubalen da gidajen rediyo ke fuskanta musamman a wannan zamani na yawaitar kafafen sada zumunta na internet. Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki, haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana. To, amma yanzu sai a gyara zama domin somawa da labaran duniya tukunna.
To, jama'a, assalamu alaikum. Kungiyar Hamas a yau Alhamis ta bayyana shirinta na ci gaba da mutunta matsaitsagaita wuta da ta cimma da Isra'ila, yayin da masu shiga tsakani a rikicin suke kokarin ganin an ci gaba da bin wani yarjejeniya. Kakakin kungiyar Abdul Latif Al-Qanuwa ya ce Hamas ba ta da niyyar ganin rugujewar wani yarjejeniya, kuma a shirye take ta tabbatar da cewa ita ma Isra'ila ta mutunta matsayar.
Netanyahu says he will resume the war in the Gaza Strip if Hamas does not follow through on a promised release of hostages.
Wakilin kamfanin dalancin labarin AP ne ke cewa Netanyahu ya ce zai ci gaba da kai harhare a yankin Gaza idan har Hamas bata mutunta wannan yarjejeniya ba, ta sakin wasu daga cikin mutanen da take garkuwa da su a ranar Asabar. Abdul Latif ya soki kalaman Prime Minister Netanyahu da na shugaban Amurka Donald Trump, yana mai cewa furucin na iya barazana ga shirin na tsagaita wuta da aka cimma. A farkon makon nan, Hamas ta zargi Isra'ila da keta matsayar ta hanyar ci gaba da kai hare-haren sama a yankin na Gaza, haɗe da hana shigar da kayayyakin agaji. Kungiyar tsaro ta NATO ta nuna goyon bayanta wajen ganin mambobin kungiyar sun ƙara kudaden da suke kashewa a fannin tsaro, yayin da ta kuma nuna mahimmancin saka Ukraine da sauran ƙasashen nahiyar Turai a tattaunawar da ake yi don kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Waɗannan kalamai na zuwa ne yayin da ministocin tsaron ƙasashen ƙungiyar suka hallara a Brussels don gudanar da wani taro kan kudaden da suke kashewa a fannin tsaro da kuma tallafawa fannin masana'antun Ukraine.
There's one man in the world capable of convening the parties together to bring peace, and that's President Donald Trump.
Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth kenan yake cewa idan akwai wani mutum guda a duniya nan da zai iya shawo kan ɓangarorin da ke wannan yaƙi don a samu zaman lafiya, shine shugaba Donald Trump. Wannan taro na gudana ne yayin da Amurka take nuna matsin lamba ga kasashen kungiyar ta NATO don ganin sun ƙara kudaden da suke kashewa a fannin tsaro. Shugaba Trump a ranar Laraba ya ce shi da takwarar aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun gana ta wayar tarho, inda suka amince da a fara zaman sulhu da shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine don kawo ƙarshen yakin. Wata mota da ta kutsa cikin taron jama'a a birnin Munich na ƙasar Jamus a yau Alhamis ta jikkata akalla mutum 28. Yan sanda sun ce ana tsare da direban motar, kuma lokacin da ake yunkurin kama shi sai da aka harbi motar tasa. Hukumomin sun ce direban mai shekaru 24 ɗan asalin ƙasar Afghanistan ne da ke neman mafaka a ƙasar ta Jamus. Lamarin ya faru ne yayin da mambobin ƙungiyar ma'aikata suke zanga-zanga.
Kakakin
‘yan sandan birnin Munich Thomas Selschon kenan cikin harshen Jamusanci ke cewa da misalin karfe 10:30 ne wata mota ta kutsa cikin jama'a kuma mutane da dama sun ji rauni. Gwamnan jihar Bavaria Markus Söder ya faɗa wa manema labarai cewa akwai alamu da ke nuna cewa hari ne direban ya kai. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an yi jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu, amma kafin wannan lokacin, wato a yayin da gwamnatin mulkin soji ta kasar jamhuriyar Nijar ta shirya gudanar da babban taro da nufin tattauna makomar kasar a ranar Asabar, wasu kungiyoyi sun ba da sanarwar kauracewa wannan zama sakamakon rashin gamsuwa da yadda aka tsara taron da ma matsayinsa a doka. Wani abin da ya ɗauki hankali game da taron shine rashin gayyatar gaggan 'yan siyasa, idan ka ɗebe wasu ɗaiɗaiku da suka riƙe manyan mukaman gwamnati. Wakilinmu a Yamai Sule Mumuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Kungiyar lauyoyi ta Barreau de l'Ordre des Avocats na daga cikin kungiyoyin da suka ba da sanarwar ƙauracewa wannan taro da zai gudana daga ranar 15 zuwa 19 ga watan Fabrairu. Kungiyar ta ce bayan wani zaman gaugawa da ta gudanar, ta fahimci cewa a yadda aka tsara wannan taro da kuma tsawon kwanakin da za a ɗauka wajen gudanar da shi ba za ta samu damar halartarsa ba. Kungiyar ta lauyoyi ta ƙara da cewa kasancewarta mai fafutukar kare haƙƙin 'yancin ɗan adam a shirye take ta ba da haɗin kai ga dukkan wani yunkurin ɓullo da matakai na zahiri da za su taimaka a magance matsalolin da su ne suka fi addabar al'ummar Nijar, musamman shari'a ta gaskiya da mutunta 'yancin ɗan adam. Haka ita ma kungiyar Transparency International a sanarwar da ta fitar ta yanke shawarar kauracewa taron da ta ce ya saba wa manufofin ayyukanta na mai rajin ganin an gudanar da mulki na gari a ƙasa. Tana mai jaddada biyayya wa taron muhawarar ƙasa da ya ɗora Nijar kan tabarkin demokuraɗiyya a 1991. Malam Maman Wada shine shugaban kungiyar.
Ɗan ƙasar Nijar a ce a cikin kwana hudu wannan za a zo a tsara shi, muna tsammanin akwai lauyoyi cikin daɗi. Wato akwai tsarin da wasu suka yi don kansu, mu kuma ba mu son a ce muna cikin wannan tsari da aka yi wanda ba zai gyara 'yan ƙasa ba. Lalle mu ce ban ma zuwa, ba mu iya hanawa a yi tunda ba iko ba ne mu. Duka ƙa'idodi da aka ɗauka na Conference National da haƙƙin ɗan adam da ka sauransu duka dai waɗanda suke sa demokrasiya ta daidai dai, mu muna tare da irin waɗannan ƙa'idodi. Abin da ya saura in akwai kuskure a gyara.
Jam'iyyun siyasa ba su sami goron gayyatar wannan taro ba, matakin da ake ganinsa tamkar wani babban kuskure a bisa la'akari da matsayinsu a sha'anin tafiyar da lamuran ƙasa. Kodayake wani ɗan siyasa Ƙane Habibu Kadaure na cewa bai yi mamakin mai da 'yan siyasa a share ba a halin da ake ciki a yau a Nijar.
To kamar yadda kuka sani, tun da soja suka ɗauki mulki a Nijar, ai kun san da an dakatar da aikin jam'iyyoyin siyasa, kenan rashin gayyatar su a wannan muhawara ba wani abu sabo bane ba. Amma abin da ya kamata mutane su sani, lalle rashin gayyatar jam'iyyoyin siyasa a wannan muhawara abu ne wanda yana da illa da yawa, saboda kun san da jam'iyyoyin siyasa su ne suka san inda yake ma Nijar ciwo, su ne suka tahi yadda mulki. Duk matsalolin da muke ciki na rashin tsaro mai inganci, matsaloli na siyasa da duk wasu abubuwa da kuka sani na rashin cigaba, 'yan siyasa ne suka san da shi. Kenan dole in ana so a ciyo kan abun, dole a yi shawara da su.
Dadda yake a bayyane take munanan halayen 'yan siyasa ne mafarin mai da su 'yan kallo a sabuwar tafiyar da Nijar ta sa gaba a yau. Matakin ladabtarwa mafi fa'ida shi ne wanda talaka ka iya ɗauka a nan gaba, in ji ɗan siyasa Ambali Dodo.
Shi ne yanzu ake son a ba talaka dama, shi ne zai zana hanyar siyasa, shi ne zai zana hanyoyi da ka'idodin ladabtar mutane. Tunda in ka ci aka diba, shi ɗan siyasa babu abin da ya rena duniya sai talaka. Kaga dai ni ɗan siyasa ne, ko mu tsaya mu diba mu ga wani tsari da za a yi, in na ƙwarai ne sai mu ce na amun biya. In bai yi ba, babu wanda zai hana mu fito mu buɗe baki mu ce bai yi ba, tunda kwa san mu bisa wannan abu.
Wasu labaran da suka karaɗe shafukan sada zumunta na cewa tsohon shugaban Nijar Muhammad Usman ba zai halarci taron ba, amma wata majiya daga makusantansa ta ƙaryatar da wannan labari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da cigaban labaran duniya.
To jami'an Taliban a yau Alhamis sun ce wani harin ƙunar baƙin wake a wajen ginin wata ma'aikata a birnin Kabul ya halaka aƙalla mutum guda, sannan ya jikata wasu da dama. An kai harin ne a lokacin da masu gadin ginin ma'aikatar Raya Birane suka hana dan kunna bakin waken shiga ginin, kamar yadda kakakin ma'aikatar cikin gida ya faɗa wa VOA. Abdulmatin Kani ya tabbatar da cewa mutum guda ne ya mutu, wanda jami'in tsaro ne na Taliban, yayin da wasu uku suka ji rauni. Babu dai wata kungiya da ta dauki alhakin wannan hari, sai dai ana zargin kungiyar ISK mai alaka da kungiyar IS da kai harin. Wata kungiya mai dauke da makamai a Myanmar ta mika sama da mutum 260 'yan kasashe daban-daban ga hukumomin Thailand, waɗanda ake zargi da gudanar da ayyukan damfara ta yanar gizo. Wani hoton bidiyo da dakarun Thailand suka fitar ya nuna ana tsallakawa da ɗaruruwan mutane ta wani kogi da ke lardin Tak na ƙasar ta Thailand mai iyaka da Myanmar. A makon da ya gabata, hukumomin na Thailand suka katse wutar lantarki da intanet da safaran man fetur ga yankuna 5 da ke da iyaka da Myanmar, yayin da ƙasar wacce ke kudu maso gabashin Asiya ta ƙara ƙaimi wajen kasar ayyukan masu damfara ta yanar gizo. Wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a shekarar 2023 ya nuna cewa akwai ɗaruruwan dubban mutane da ake zargin suna ayyukan damfara ta yanar gizo a tsakanin yankunan da ke kan iyakar Thailand da Myanmar, waɗanda kan samar da biliyoyin daloli.
Labaran duniya kenan aka taurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yayin da ake bikin ranar rediyo ta duniya, manazarta na bayyana irin kalubalen da gidajen rediyo ke fuskanta, musamman a wannan zamani na yawaitar kafafen sada zumunta na intanet. Dr. Nasir Daniya, wani ƙwararre kuma malami a wannan fannin, ya yi mana ƙarin haske.
Waɗannan matsaloli ba za su rasa alaƙa da abin da kamar Bature ke kira globalization,
wayewa da fasahar zamani,
wanda kusan komai ya tattara. An komar da shi kusan komi na wuri daya, wanda yake ƙasa Amurka yana iya cuɗanya da kuma yin wasu abubuwa da wanda yake ƙasar Najeriya, wanda yake ƙasa Australia yana iya da wanda a ƙasar Saudi Arabia, kusan komi ya shigo manhaja ɗaya da ake yi. To wannan abubuwan sun suka sa aka samu kaman acceleration na yanda cigaba yake tafiya na kimiyyar zamani, kafafen sadarwa na zamani, da harkar manhajar sadarwa ta internet da sauransu. To wannan abun ya shahi wannan abubuwa na harkar radio. In ka kalli misali mutala, za ka ga yadda mutane ke kallo ko saurari. Yanzu misali mu dauki irin wannan kafata ta Voice of America. Misali in ka kalli mutum nawa yake sauraron Voice of America ga radio, mutum nawa yake sauraron Voice of America ga shafin su na sadarwa, ko zaka ga akwai bambanci sosai. Mutanen da ke saurare da kusan mutane ne iyayenmu da kakanninmu waɗanda ba su tabu da mu da wannan sadarwa ta zamani. Sannan ga kafafe sun shigo waɗanda ita kafar sadarwar ta zamani ta samar da su fiye da waccan da ake tada. Mutala kuma ka ayi ignoring abubuwa waɗanda suke da alaka da ita wagga kanta harkar sadarwa ta zamani ta shiga Najeriya. In ka kalli ta inda aka fito kamin shekara 1999 kusan waya ta hidi gidanka babu ta gehen mu na arewa, kuma mu ne muke da number ta population mutane da suke amfani da wannan abubuwa. So in ka duba wannan penetration na internet ya sa audience waɗanda ke saurare radio sun canza alƙibla ta tashi yadda mutane ke yi da bisa ga yanzu. Yanzu ƙididdiga da aka fitar na ta data reporter ta shekara da ta wuce ita 2024 ta nuna kusan kashi 45.5 na Najeriya suna da access to internet, kaga kusan mutum miliyan 100 da wani abu kenan. Sannan mutanen nan da ake magana kusan kowannen su bai rasa alaka da amfani da yake da ita wannan kafafen ta waya ta hidi gidanka.
To akwai wani
statista
yanzu to kenan wannan na nufin, kenan kana nufin irin bukatun da radio yake biya wa jama'a a yanzu, waɗannan kafafen suna biyan waɗannan bukatun ko ga jama'a?
To in ka duba ga karkara, misali kamar yanzu in ka dubi mutane waɗanda ba su da wannan kafa ta internet, can gada ko mutum miliyan 20 ba su da access to internet a Najeriya. Amma yanzu ana maganan akwai wani report da statista suka bada, shekara ta 2023 kashi 93 na Najeriya kashi 93 na Najeriya suna da wayar tafi gidanka.
Dr. Nasir Daniya kenan, kwararre kuma malami a fannin fasaha da sadarwa ta zamani. To amma ba iyakar tattaunawar kenan ba, sai ku bi mu a cikin shirinmu na dare, inda kuma akan wannan maudu'in ne muke so za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a yau. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai leka ne kasar Niger, inda masu ruwa da tsaki a bangaren lafiya suke daukar matakai don yaki da wani nau'in cuta da suka kira da farar masassara. Farar masassara cuta ce da kan zo da zazzabi mai tsanani, a wasu lokutan ma ta kan kai ga rasa rai, kuma cuta ce wadda wani nau'in macen sauro ke haddasawa. A kokarin da ake yi don yaki da wannan cuta a kasar ta Niger, ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ta ware wasu kudade don gudanar da aikin rigakafi a wasu jihohin kasar da aka samu bullar wannan cutar, kamar Maradi da Agadez. Domin jin karin bayani game da wannan cutar da ma wasu daga cikin illolinta, abokin aiki na a Maradi Mansur Sani ya zanta da jami'in yada labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maradi, wato Dr. Lawali Ibrahim. Ga kuma yadda tasu ta kasance.
Ana magana akan cutar na zazzabin farar masassara, mece ce ita a gurguje?
Ita farar masassara ciwo ne mai matuƙar hatsari ga wanda ya kamu da wannan ciwo. To kuma ita wannan farar masassara mutane da su mamaki da wani kalar sauro ne ke haddasa ta. Idan mutum ya kamu da wannan farar masassara, to za ku ganin wasu alamu masu tsanani da ke bayyana, ko mutum zai shi homa da zahin jiki kenan, ina nihin masassara mai tsanani. Bayan haka kuma za ku ganin idanunsu sun yi masara, bayan ido sun yi masara kuma za ku ganin hannun shi nan ta hannun shi ya yi fari pet, kuma sannan za ku ganin mutum yana zub da jini ta bakin shi har zuwa dubarashi. To kaga kenan in aka dubi a tsaya ma bisa wannan alamomi, farar masassara ciwo ne gaskiya bakin gwargwado mai hatsari kwarai.
Wannan farar masassara kunce kawai akwai wani nau'in sauro ne wanda yake cizawa baitin mutan sauro da ke cizawa, ana yin zazzabin cizon sauro ne bambancin su?
Ka san shi kalar sauro kawai da ka san kalar kihi ne, kan ka zo za ka iske kaloli da yawa. To shi ma yana da kalolin shi da yawa. Bakin gwargwado kalar da ke haddasa wannan farar masassara kala ce ta daban, kuma yawanci za ka iske cewa kala ce wadda ta yi tsanani kawai inda ke da tankunci, haka na ita ce da sauransu da komi da komi. Don kawai yanzu muka ɗauki na wannan jihar Maradi, sai ka ga da aka samu kala sai aka same ta a jihar Ince Gunduma Gazawa, kuma a Gazawa kin sai ya kasance wani ɓangare can na wajen garin cikin likita aikawa ake ce mishi Gwarabuja ake ce mishi. Idan ka je can za ka ganin wuri ne bakin gwargwado mai itace da sauransu da komi da komi. To wannan kala sauran ana samun shi cikin irin wannan kala sauran, kuma yana nan yana yawo cikin mahaifacin mu ne kawai ake samun shi. Don kenan sauro ake ce mishi, amma kala daban mafita bambanta da waga kala wadda ke cizon mutane tana samun su masassara cizon sauro.
Wannan farar masassara za a iya cewa ta ɓulla a ƙasar Niger, ina ne ta ɓulla a wani yanki, kuma wace irin illa ta fara yi?
Yau kawai da mun kwatanta cewa bakin gwargwado farar masassara tana cizon jama'a kuma tana yin banna kwarai, amma sai kasance daga shekara ta 2021 zuwa 2023 sai aka samu mutane wanda suka kamu da wannan farar masassara. Ko yanzu muka ɗauki jihar Dogon Dutse a cikin Kwance garin Dogon Dutse, Gunduma Dogon Dutse da ita cikin jihar Dutse, Gunduma ke ta a jihar Tawa, sannan a Ciro Zerin a jihar Agara, sannan nan Gazawa a jihar Maradi. Bakin gwargwado din da aka samu wannan mutane wanda suka kamu da wannan ciwo na farar masassara, gwamnati da masu kama gwamnati sun samu sun shirya zaɓe na shaushawa saboda da a kare mutane tun an ga cewa ba bula kenan a dauki mataki tun da ta kasance matakin da ke gare mu ko in ce matakan da ke gare mu na kuka don nan farmasa sarashi ne daga kashi duka an musu zagaye na shaushawa ko yadda muke nan yau maradi mun fara ta da zawa bara 2023 tun da shi ne ka na bayanan da aka samu su ma an musu wannan zagaye na azo da farmasa sara to kaji yadda abin yake bisa kan nauyi da ya rataya ga gwamnati da kuma duk inda wasu likitoci suke na kare lafiyar jama'a bakin gurgurdu duk inda aka ga cewa irin wannan abin ya bala to za a zabura a yi wannan rigakafi allurar rigakafi da ma kare jama'a eh wannan allurar ko wannan kuka ta muka an fara yin su ko wanda inda na zama dogon duce keta da tiro sannan aka yi gazawa to yanzu ga munan muradi kuma insha Allah muradda ga da kenan wannan yanzu dai ake yi kuma insha Allah za a dauki wata jiha biyu nan da ban da lokaci ba kuma a samu bakin gurgurdu duka ko wata jiha ta kasance so
wani irin rukuni ne san al'umma maza da mata yara da manya ko kuma daidai wani adadi ne a cikin daukar wannan rigakafi
yo wannan allura ta rigakafi da za a yi ta shafi maza da mata mun kawai yanzu sai mu dauki yara sai aka ce sai yaron ya yi wata tara da haihuwa da kuma tamshi allura kuma ba shi gurgudu wai ba wani sabon abu bane duk likitocin da ta zuwa ga yawon gan mu za ta sauna allura ta farma da sara na mai yara ita amma sai sun kai wata tara to ta ne yake da kenan wannan kamfani sai aka ce yanzu duk yaran su kai wata tara gaba ɗaya ne da maraɗi da jihar Gadas a musu wannan allura amma ban da jihar Gazawa da jihar Kiro a Gadas ba ko mun sai da an yi ta 2023 bayan yarin wata tar sai aka ce duk wani mahamluki wanda shekaru shi ba sun shekara 60 ba kenan har shekara 60 dai ya tantanta a mushi wannan
alloyi ta za a iya cewa yana da illa
ita dai guda ce ake yi bakin gurgurdu cikin rayuwa
kamar
ita eh ba su ka asaki mu fa'ana ne mun wannan suka guda da aka muka ta kare ta insha Allah cikin rayuwa
ba kamar sauran shaushawa ba da ake yi a cikin yawan ta bai da matsala sai dai ƙara lafiya
ita ma bakin gurgurdu kawai dai da aka tsaye da kin haka na kasa abin ya shaho ne wajen jawo hankalin mutane su gane ko na gane in an muku wannan allura aka masu ka gura to ta kare ka tsawon rayuwa ka don kinan babu wata fa'ida a kara kuwa a shi yasa aka yi daga zuwa saboda ana nihin ba da sun samu tun yasa za a kuma a je a kara musu da an ce
wale tsila kuma abu ci bajin
yau za ta kashe mu yau shi ne da kyau ma yau ba ka gani bayan zuwa aka yi ta daga ta aka yi ta daga ta aka yi ta daga ta wadon kuma sai nauyi ke gare ta nauyi bisa mutanen ta kamata a
kuma da kiyashin miliyoyi nawa ne za ta rashi kuɗaɗen
to wannan bakin gurgurdu dai suna da nauyi
suna da yawa
dalilin abin da yasa aka gwada kuma sannan ga yawancin mutanen bakin gurgurdu din da zama ga wanzan kuran famuka yanzu nan jihar Murada za mu ma mutum 5 miliyan ma san
miliyan 2
miliyan 2 da yan tattalin kenan tun da akwai ma kenan sai akai ta har miliyan 6 kuwa mutanen ta kamata a mana allura
wanda za su yi ka'ida wannan allura ga al'umma ko bai can an yi ta suna samun wani canjin yanayi a jikinsu lokacin da aka yi ta
ai ta dai fa'ida ta ita ce idan mutum ya same ta za ta kare shi da wannan zazzabi da fara masa sa'a bayan an yi wannan allura ka wadda wasu magani ana kusanta mutane akwai wasu yan abubuwa da ke iya su biyo baya ne amma ya bambanta daga wancan zuwa wancan tana da aka mutum ita yi zazzabi ko kuma inda aka mishi ya ɗaure shi ciwo ko ko wuri ya dan yi sa yana mishi abin wannan ba komai ba ne
kowa da kallon shi
kowa da jere wannan mai wucewa ne idan kuma mutum ya kaci aka wa abin ya dan jashi to yana iya zo likita mai kusa sai likita su tsara ga yi wannan duka ba mu tsara ba
ne kuke jira ga al'umma game da wannan shaushawa da ta an fara a wasu wurare ko kuma in ce a cikin
yawa ko bangaren mu na jama'a wanda su ne suke nema kenan mutane su yarda su kawo kansu ko su yarda mu sun halura muna jira ga al'umma jihar Murada bakin gurgudu su kama mun duk wanda kasance suna cikin wannan katanga ta wannan halura ina nihin wata tara zuwa shekara 60 bakin gurgudu mutane su zo su kawo kansu ko ku za a iske su ko ku su kawo kansu
magana ta sanin goyo ko mai ciki
yawa sai aka ce a cikin wannan allura an kebe mace mai ciki amma mace mai goyo amma wadda yaron ta bai kai wata tara ba don su nan duk matan su kusan suna ciki to bakin gwalgwado kun san wannan cikin lokaci an dauke shi abin ba a sana yan wasu tun ta kasance na gana yara da kenan ka so soja inda za mu so na lura ba don kuma idan an ce ka su an hita su.
Me ya sakon ku na ƙarshe?
Sakon na ƙarshe an ce da ta na gizo ba ta wuce ko gini a matsayina ga kuma matsayin da nake riko a nan da sai ta murai shi ne na ingancewa bakin gwargwado mutane sun fito jafifi da wani ke cikin wannan fitar da an musu allura ba don kuma ne dan adadin da muka aza na miliyan biyar da wani abu ta kasance mun wuce shi bakin gwargwado ita dai wannan allura ce mai kare mutane da wannan ciwon mafarar masu samu.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin na wannan makon a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman. Mamman Sirsani ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Tuma dalla yanzu kuma sai sakonnin da ku masu saurare kuke aika mana ta email.
To rayoyi mai yau sun ta'allaka ne kan ranar rediyo ta duniya. Rayi na farko rayinka ne Mahmud Salisu Kauran na Moda jihar Zamfara. Kace a yayin da ake bikin ranar rediyo ta wannan shekara muna jinjina ga manyan gidajen rediyo na duniya irin su VOA Hausa da sauransu bisa gagarumin rawar da suke takawa wajen wayar da kan al'umma akan ababe da dama da kuma uwa uba bayar da damu fadin albarkacin baki ga miliyoyin masu sauraron su. Muna addu'a Allah ya ƙara wa ma'aikatan su ƙwarin gwiwa amin. Sai kuma ra'ayin Yakubu mai aski Badaraka yace za mu yi amfani da wannan rana ta duniya domin mu aika sakon gaisuwa da fatan alheri ga daukacin ma'aikatan gidan rediyo da masu sauraron rediyo a cikin birni da ƙauyuka na sassan duniya daban-daban. Muna roƙon Allah Ubangiji ya ƙara mana lafiya da kuma danƙon zumunci a kowane lokaci. Sai ra'ayin Sama'ila Agnes Malam Faturi mai cewa hakika yau ranar 13 ga watan Fabrairu rana ce wacce za mu iya kiranta da abu namu maganin akwabe mu domin ba za mu iya misalta irin gudunmuwar da sauraron rediyo ya bamu a rayuwa ba. A dalilin sauraron rediyo mun koyi tarbiyya musamman wajen sanin me za mu rika rubutawa a shafukan sada zumunta da dandalin gidajen rediyo. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To kungiyar Hamas a yau Alhamis ta bayyana shirinta na ci gaba da mutunta matsaitsagaitauta da ta cimma da Isra'ila yayin da masu shiga tsakani a rikicin suke kokarin ganin an ci gaba da bin wani yarjejeniya. Kakakin kungiyar Abdul Latif Al-Qanua ya ce Hamas ba ta da niyyar ganin rugujewar wani yarjejeniya kuma a shirye take ta tabbatar da cewa ita ma Isra'ila ta mutunta matsayar. Abdul Fattah wato Abdul Latif ya soki kalaman Prime Minister Netanyahu da na shugaban Amurka Donald Trump yana mai cewa furucin na iya barazana ga shirin na tsagaita wuta da aka cimma. Kungiyar tsaro ta NATO ta nuna goyon bayanta wajen ganin mambobin kungiyar sun ƙara kudaden da suke kashewa a fannin tsaro. Yayin da ta kuma nuna mahimmancin saka Ukraine da sauran kasashen nahiyar Turai a tattaunawa da ake yi don kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Waɗannan kalamai na zuwa ne yayin da ministocin tsaron kasashen ƙungiyar suka hallara a Brussels don gudanar da wani taro kan kuɗaɗen da suke kashewa a fannin tsaro da kuma tallafawa fannin masana'antun Ukraine. Wannan taron na gudana ne yayin da Amurka take nuna matsin lamba ga kasashen ƙungiyar ta NATO don ganin sun ƙara kuɗaɗen da suke kashewa a fannin tsaro. Shugaba Trump a ranar Laraba ya ce shi da takwarar aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun gana ta wayar tarho inda suka amince da a fara zaman sulhu da shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine don kawo ƙarshen yakin. Wata mota da ta kutsa cikin taron jama'a a birnin Munich na ƙasar Jamus a yau Alhamis ta jikkata aƙalla mutum 28. 'Yan sanda sun ce ana tsare da direban motar kuma a lokacin da ake yunkurin kama shi sai da aka harbi motar tasa.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakatar shirin mu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammadu Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Ladas Gresham wadda ta kula da sauti kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyin nake muku fata alkhairi ma assalamu